Il y a même ceux qui évoquent l'histoire.
Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 11 ga watan Yuli shekara ta 2023. A bangaren rahotanni za ku ji cewa albarkacin ranar al'umma ta duniya a yau hukumomin Nijar sun yi bayani game da kokarin da suke yi na samarwa 'yan kasar ababen more rayuwa tare da kyautatawa tsakanin jinsi musamman ma ga 'ya'ya mata. Za kuma ku ji cewa ba da dadewa ba za a kai ga ƙarshen wahalhalu da masu ɗaukar kaya da matafiya waɗanda ke ɗaukar hanya ta Gondere zuwa Garuwa ta kilomita har 275 da ke ɗaukar kusan sawa'i 12 cur zuwa sama za su samu mafita. Waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin, ciki kuwa har da labarin wasanni da ma rahoto na musamman. Amma duk kafin nan sai a yayyata zama a saurari cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Dukkanin mutane shida da ke cikin wani jirgi mai saukar ungulu dauke da 'yan yawon bude ido 'yan kasar Mexico sun mutu a lokacin da ya fado a yau Talata a kusa da dutsen Everest na kasar Nepal, kamar yadda hukumomi suka bayyana. Jirgin mai saukar ungulu ya fado ne a yankin Lamajura. Babban jami'in gwamnati a yankin Basanta Bahattarai ya ce an gano dukkan gawarwakin kuma an dauke su a jirgi daga yankin. 'Yan yawon bude idon 5 'yan Mexico ne kuma matukin jirgin ɗan ƙasar Nepal ne, inji hukumar kula da zirga-zirga jiragen sama ta ƙasar Nepal a cikin wata sanarwa da ta fitar. 'Yan Mexico sun haɗa da maza 2 da mata 3. An yi amfani da jirage masu saukar ungulu guda 2 na ceto wajen jigilar gawarwakin daga wajen da haɗarin ya faru, sannan aka ɗauke su zuwa babban birnin ƙasar Kathmandu. Ana sa ran likitoci za su gudanar da binciken kwakwaf ga gawarwakin kafin a miƙa su ga 'yan uwansu ko kuma 'yan ƙasar waje zuwa ga jami'an ofishin jakadanci. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi zai fara ran gadinsa da ziyara wasu ƙasashen Afirka da jinkirin kwana ɗaya a gobe Laraba, kamar yadda ma'aikatar harkokin waje a Nairobi ta faɗa bayan ya kasa halarta wani taron manema labarai. Ziyarar da ba kasafai ba a ƙasashen Kenya, Uganda da Zimbabwe wani yunkuri ne na diflomasiya na baya-bayan nan da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi domin kulla sabbin ƙawance da kuma sassauta saniyar wari da aka maida ita a duniya. Ziyarar ta kwanaki uku ita ce ta farko da wani shugaban ƙasar Iran zai kai zuwa Afirka a cikin shekaru 11. A safiyar yau Talata ne aka tsara Raisi zai gudanar da taron manema labarai tare da shugaban Kenya William Ruto, amma dukkansu babu wanda ya halarta. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa yau Talata cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa Turkiya za ta amince da Sweden ta shiga cikin ƙawance na NATO, yayin da shugabannin ƙawancen suka halara a babban birnin ƙasar Lithuania a wani taron kwanaki 2 da zai aike da wani saƙo mai ƙarfi da inganci akan buƙatar Ukraine na shiga ƙawancen. Kasancewa cikin tsakiyar yaƙi za a buƙaci ƙawancen da ya yi amfani da ƙa'idar kai hari kan ɗaya kamar kai hari kan dukkansu ne da ke cikin sashi na 5 na dokar ƙungiyar. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce ya amince da wannan lamarin, amma jim kaɗan kafin shugabannin da suka halara a taron su na yau Talata ya wallafa wani saƙo a shafinsa na Twitter yana ƙorafi game da abin da ya ce alamun cewa ana tattauna wasu al'amura ba tare da Ukraine ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubban mutane ne ke tsallakawa kan iyakar ƙasar Chad da ke tsakiyar Afirka daga makwabciyar ta Sudan domin gujewa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni uku ana yi, wanda babban jami'in jin kai na duniya ya bayyana a matsayin yakin basasa mafi muni. Hukumar samar da abinci ta duniya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar yau Talata cewa mutane 20,000 daga yankin Darfur na ƙasar Sudan sun isa ƙaramin garin Adire da ke kan iyakar ƙasar Chadi a cikin mako ɗaya da ya gabata kadai hukumar ta ce da yawa daga cikin mutane da suka taho daga Darfur sun samu munanan raunuka sakamakon rahotannin da ke cewa an kai wa fararen hula da ke tserewa hari da gangan tare da karuwar kabilanci ga tashin hankalin. Sanarwar da hukumar ta fitar ta ce kimanin kashi 10 cikin 100 na yaran da ke tsallakawa daga Darfur zuwa Chadi na fama da rashin abinci mai gina jiki. Yau Talata Taliban ta ba da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan Sudan na Afghanistan saboda kona Alkur'ani mai girma da aka yi a bainar jama'a a wata zanga-zanga da aka yi a Sweden a watan da ya gabata. Zanga-zangar da aka ba da izini a ranar 28 ga watan Yuni ta nuna yadda wani ɗan ƙasar Iraki da ke zaune a Stockholm ya yaga tare da kona Alkur'ani a wajen babban masallacin babban birnin ƙasar a daidai lokacin da musulmi suke gudanar da bukukuwan sallar Idin a faɗin duniya. Lamarin da ya haifar da ɓacin rai da tofin alatsi ne a ƙasashen musulmi. Daular Islama ta dakatar da ayyukan Sweden a Afghanistan saboda ba da izinin cin zarafin Kur'ani da kuma addinin musulunci, in ji Taliban ta hanyar amfani da sunan gwamnatin a hukumanci a Kabul.
Muhammad Hafiz aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na farko daga Jamhuriyar Nijar, inda albarkacin ranar al'umma ta duniya a yau hukumomi a Nijar sun yi bayani game da kokarinsu na samarwa 'yan kasar ababen more rayuwa tare da kyautatawa tsakanin jinsuna a kasar musamman ma ga 'ya'ya mata. Wakilin sashen Hausa na Murya Amurka Mamman Haruna na ɗauke da cikakken rahoton.
A yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da al'umma, inda a maudu'in wannan shekara ke magana akan inganta sha'anin damawa a duniya da mata da 'yan mata domin sakar musu mara ga sha'anoni barkatai da duniya ke iya baiwa al'umma dama. Ministan kiwon lafiya da jin daɗin al'ummar jamhuriyar Nijar ne ya yi jawabi wa 'yan ƙasar a kahohin yaɗa labarai na gwamnatin jamhuriyar ta Nijar domin faɗakar da su akan muhimmancin wannan ranar ta yau 11 ga watan Yuli. Dr. Idi Iliyasu mai nasara ya yi bayanin cewa lalle duk da ƙoƙarin warewa ya mata kaso 25 cikin 100 na mukammai na siyasa a ƙasar har yanzu da sauran zobo kaba a fafatakar da ƙasar ta jamhuriyar Nijar ke yi domin damawa da ma sakarwa ɗiya mata mara don su kutsa a dama da su a harkokin duniya musamman a cikin wannan ƙasar inda ke cewa
en matière déjà droits humains et autonomisation de la femme
dangance da cuɗanyawa da ɗiya mata da kare haƙƙin ɗan adam da sakar wa mata mara Nijar ta rattaba hannu wa yarjejeniyoyi na duniya da dama da ke kare haƙƙoƙin mata da yara a cikin shekaru 20 da suka shuɗe. Wannan ya ba da damar rage wariya wa mata tare da damawa da su a harkokin mulki da na yau da kullum a cikin wannan ƙasar. Kodayake akwai sauran waɗansu ɗabi'u da ke kawo cikas ga wannan fafatakar kamar nuna wariya wa wani jinsi da ma ware mata a harkokin ilimi, mulki da na tattalin arziki. Jamhuriyar Nijar dai na kumshe da al'ummar da yawanta kai 26,062,585 a ranar 1 ga watan Yuli shekara 2023. Yawan al'ummar ƙasar na ƙaruwa da kashi 3.9 a cikin 100 da ke kasancewa ɗaya daga cikin wanda ya fi yawaita a duniya ta la'akari da ƙaramcin amfani da al'ummar ƙasar ke yi musamman ɗiya mata da hanyoyi na zamani na sawar sardi tsakanin wannan da waccan haihuwa. A cewar Hawa Maina, wata 'yar fafatakar kare haƙƙoƙin ma'aikata a jamhuriyar Nijar, yanzu dole an gane kuma an amince cewa tafiyar nan ba ta yi sai an cuɗanya da ɗiya mata.
To, wanga maudu'in mun ji daɗin shi sosai akan bambanci akan jinsi. Da dai ana nuna ma mata su ba komi bane ba. Mem da la prise de décision mata ana keɓe su, ana ba a ba su inci wanda ya rataye wanda ya danganta da su. Sai a gane mace ita ba kowa bace ba. in wani jagoranci ma ne sai a ce kai mace ba a bata jagoranci mace ko an bata jagoranci kai duk cikin dai wani abun da ya kamata dai na wani matsayi ma wani makami ba a ba mata shi sai dai a ba maza sai matan su bi baya ko da wasu dai mata ana kebe su baya me amma yanzu alhamdulillah da ake wayar da kan mutane ana wayar da kan mutane an samu ci gaba sosai tunda yanzu sai ka samu mata suna rika makamai da dama da dama matsayi suna da matsayi da dama dama suna jagoranci tunda gashi yanzu kaman misali ka dauka sama na ni gani nan wurin gani a matsayi na yanzu ni ce nike jagora kungiya SJ ta sina sab komin na kwanni nike na ina shakoranci to kaga ni sai ince alhamdulillah an samu ci gaba sosai an gano lalle matan suna iya rika makamai wanda mazan suke iya rikawa su ma suna iya rikawa kuma su tayar da abun sosai fiye da yanda ba azato
wannan ranar ta tunawa da al'umma a yau dama ce ta fadakar da mutanen duniya inda aka kwana wajen kyautata rayukan al'ummar duniya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto yanzu kuma sai kamaru inda za ku ji cewa ba da dadewa bane ake sa ran za a kai ga karshen wahalhalu da wasu da wato da masu daukar kaya da matafiya waɗanda ke daukar hanyar Gondar zuwa Garuwa ta kilomita har 275 da ke daukar kusan sawa'i 12 cir zuwa sama za su samu mafita wakilin sashen Hausa Muhammadu Rabi'u na tafi da rahoton kamar yadda za ku ji
hanyar Garwan Gondar na cikin yanayi mara kyau a halin yanzu abin da ya bukaci gyara sosai duban wannan kalubale da masu jigilar kaya da kuma matafiya ke fuskanta ne yasa asusun raya kasa na Saudiya SFD ke shirin ba da dauki domin gyara shashin Garwan Gondar na hanyar kasa lamba 1 da ke hada yankin Arewa da na Adamawa ayyukan za su gudana kimamin tsawon kilomita 240.9 tsakanin garuruwan biyu Malam Abubakar Hammadu da aka fi sani da sunan Garba ya kasance sakataren communication na kungiyar masu jigilar kaya da manyan motoci
to na farko hanyar ko da babu ramuka hanyar bai da fadi zamanin da aka zana aka tsaga wannan hanya to wato babu motan da fadin ya fi metric atoven ga ramuka ramukan din ni da fuliyayyawa babu inda kai saka tafi da dan mota ta dade a hanyar Garwa tana awa 4 to amma yau kilometer 275 daga Gondare zuwa Garwa to amma sheka hada yau awa 11 zuwa 12
an gabatar da aikin ne ranar talata yayin wani taron jama'a da ministan ayyuka na jama'a Emmanuel Ganu Jumesi ya bayar a birnin Yaounde ga wata manufa daga asusun raya Saudiya a ziyarar aiki a Kamaru gaba daya kudin aikin da ke alaka da wannan aikin titin an kiyasta ya kai sefa biliyan 269.125 a cewar sakatare Garba aikin na tafiya kamar haka
abinda dai ya kamata a yi na farko hanyar din ya kamata a sake ne to kaga akwai yau shekara 11 zuwa shekaru 12 nake gani yau tsohon minista economy wanda yau yake nan minista finance Monsieur Motaze Lupol ya zo nan Gondare mun yi meeting da shi mun yi taro da shi ya gaya mana za a zo a sake hanyar din amma abinda za a fara da shi za a fadada falaise za a duba falaise a fadada to alhamdulillah an yi
za a raba aikin zuwa ƙuri'oku Gondarin gan wanda ya rufe tsawon kilomita 13.4 ƙuri'a ta biyu kasan gadar dutse daga Kirewa zuwa gadar Sala da ta rufe kilomita 97 kuma daga ƙarshe ƙuri'a ta uku mai tashi daga gadar Sala har kan Benue mai kilomita 112 a cewar ƙurarre da zarar an kammala aikin wani muhimmin ɓangaren hanyar Duwala Jamena zai ba da gudunmawa wajen sauƙaƙa harkan kasuwanci kyautata zirga-zirgan jama'a da kayayyaki da kuma hidima saboda matuƙan muhimmanci da kuma alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu Muhammadu Radu Ɗanba muryar Amurka daga nan ga wandar cibiyar Adamawan Kamaru.
An gaida Muhammadu Rabi'u dan bada wannan rahoto. Masu roka da dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk lokacin da ake sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a gyara zama a sauraron rahoto na musamman.
Zangeru gari ne dake cikin yankin karamar hukumar Wosheshi ta jihar Niger dake arewa maso tsakiyar Nigeria. Masana tarihi dai sun tabbatar da cewa tarihin Nigeria ba zai kammalu ba har sai an hada da garin na Zangeru. Domin kuwa Zangeru ya share shekaru 14 yana zama cibiya ko kuma headquarter na yankin arewacin Nigeria. Kafin lokacin da Turawan Burtaniya na mulkin mallaka suka haɗe kudanci da kuma arewacin Najeriya a sama da shekaru 100 da suka gabata, hasali ma garin Zangeru Turawan Burtaniya suka yi aikin haɗa Najeriya tsakanin kudu da arewacin ƙasar. Masanin tarihi Jibril Muhammad Labaran kuma ɗan asalin garin da Zangeru ya yi waiwayi da Hausawa ke cewa Adon Tafiya, domin kuwa ya bayyana dalilin da ya sa sarauniyar Ingila Elizabeth ta amince da haɗa Najeriya.
To abin da ke faruwa a duk lokacin da suka samu abokanan sana'a wato kwastomomi, bayan 'yan watanni in suka dawo za a ce waɗannan kwastomomin sun mutu a sanadiyan rashin zama lafiya tsakanin mutanen arewa da mutanen kudu. Dan sai ita Queen Elizabeth sai ta ce to ita kasuwanta yana komawa baya, ta yaya ne zai kasance za ta samu zama lafiya a ƙasar nan, za ta samu zama lafiya tsakanin kudu da arewa, ta cura su su zama ɗaya domin ta samu ta yi sayayyan kayan ma'adanai. Sai suka zauna a teburin shawara bayan sun zartar da cewa to su shiga wannan ƙasa namu su yi kokarin hada kanmu, idan suka hada kan ƙasan ya zama daya za su samu sa'an sayan kayan ma'adanai ba tare da an samu matsala ba. Sanadiyan da ya sa suka ta turo mutane kenan a zo don a hada kan ƙasa, an turo mutane 5-6 wanda cewa shi Lord Lugar shi ne mutumi sojan mulkin mallaka na farko da ya yi sa'an zuwa ƙasar Najeriya. Shi wannan Lord Lugar ya zo ta Kalaba ne, mutanen Kalaba sun ba shi haɗin kai domin ya iso ƙasar Najeriya da sojoji, manyan sojoji guda 200. Bai sha wahala a Kalaba ba, ya ɗiba ɗan shekaru. Da ya dubi Najeriya sai ga cewa lallai babban ƙasa ce, kuma arewa na da girma kuma tana da ƙarfi, kuma arewa ta fi ko ina matsala. Idan ba ya samu kan arewa ba a ƙasar Najeriya ya yi aikin banza. Bayan ya ɗiba ɗan shekaru sai ya ce sojoji su je su duba mashi wani waje da zai matsa. Sai suka yi kokari suka samu Lokoja, sai sake yo ayarin shi zuwa Lokoja. Sai ana gaya mashi cewa Najeriya tana da girma, saboda haka nan idan ba ya matso cikin arewa sosai ba ya kama mutanen arewa, to a hada kan ƙasa ya yi aikin banza. Sai yi kokarin samun wani waje wanda shi ne a binciken shi ya samo Zangeru, a lokacin ana kiranta Dungoro.
A yanzu dai garin na Zangeru yana nan daram kamar yadda aka san shi, kuma yana da nisan kimanin kilomita 60 daga Mina fadar gwamnatin jihar Niger, amma kuma yana cikin wani yanayi na koma baya wajen samar da ababen cigaban more rayuwa. Injiniya Aliyu Abdullahi mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum a jihar Niger, kuma ɗan asalin garin na Zangeru ya ce garin yana cikin wani hali.
Halin da gari ke ciki yanzu nan ba sai an faɗa ba, mutanen garin sun sani, mahukunta sun sani. Na farko Zangeru yana buƙatan abubuwan more rayuwa da yawa saboda irin gudunmawar da ta bara a tarihi. Na farko dai shi rayuwa na ɗan adam bai iya yi sai da ruwa. Ba mu da ruwan sha a cikin garin Zangeru. Akwai kwangila na famfo da aka bayar, kwangilan nan tun zamanin Obasanjo har yanzu ba a gama kwangilan nan ba. Buhari ya zo ya farfado da wannan kwangilan, yanzu zancen da ake har yanzu ana kan wannan aiki, an farfado da aikin amma har yanzu ba mu sha ruwa ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, wutar lantarki. Zangeru yanzu gari ne wanda ɗaya daga cikin dam ɗin da ke samar da wutar lantarki na ƙasa a Zangeru yake. wanda ke da capacity na 700 megawatts na electricity. Amma ina mai gaya maka cewa Zungeru babu wuta. Wutan mu da ma can daga bid da yake sai an yi tahiyan kusan kilomita 90 daga bid da an dauko wuta a kawo Zungeru. Muka zo muka ga wannan yanayi ba ma jin dadi, muka yi korafi, aka zo aka dauke mu aka mishe mu kan layin ta gina mai 33 kVA. Duk da haka dai kwalliya bata biya kudin sabulu ba, saboda an wayi gari kai a yanzu da nake baka bayani babu wuta. Yau kwana biyu kenan babu wuta a cikin garin Zungeru.
A baya dai wani tsohon general na sojan Najeriya wanda dan asalin yankin ne na Zungeru, wato general dan tsoho Ushishi, yayi kokarin rubuta littafi akan tarihin garin na Zungeru da nufin janyo hankalin duniya akan ci gaban yankin. Sai dai hakan bai cimma nasara ba, inji Muhammad Kabir Ushishi, ma'aikaci a majalisar dokoki ta jihar Niger.
A cikin wannan maganar Zungeru na akwai yunkuri da wani dan uwan mu ya taba yi, shine jira dan tsoho Muhammad. Ya rubuta takarda title din Zungeru the Forgotten Capital of Northern Nigeria, don ya jawo hankulan gwamnatoci na gida da waje Zungeru ta samu kulawa a matsayin ta na capital of Northern Nigeria da aka kwashi aka koma Kaduna. Ai abandon ba wani abu na ci gaba da aka samu a garin, shine makasudin wannan takardan da ya rubuta.
To kuma har yanzu babu wani bayani tunda
kuma har yanzu tunda aka yi wannan takardan nan wannan burin da bai cika ba.
Wa ya rubuta mu takarda? Ta gwamnatin tarayya ko ta jaha?
A'a, ya rubuta shi ne a matsayin littafi ne.
Okay, littafi.
Wanda duk kowa ya dauka ya karanta zai iya ganin abubuwan da aka yi lokacin mulkin Turawa.
Na'am.
Wannan shi ne zai bada dama ya jawo ra'ayi ko hankalin mutane ɗaiɗaiku da kuma gwamnatoci.
Na'am.
Amma gaskiya ba a cimma wannan burin ba. Zungeru da yanzu ba ruwa, ba su da ruwan sha, ba source na ruwa, ba wutar lantarki, ba su da ba hanya. Sannan akwai matsalar tsaro, tana da kasuwa ta kan ci so biyu Sunday da Wednesday,
wato
Lahadi da Laraba. An yi creating din kasuwar Lahadi ne saboda sojoji, ran da kasuwa ke ci Wednesday suna bakin aiki, ba da masu suke kasuwa su yi saboda aiki. Sai aka musu zabin ranar Lahadi su riƙa zuwa cin kasuwar su.
To da akwai barikin sojoji ne?
Akwai barikin sojoji a wurin. Akwai West African Frontier Force suna da barak a wurin, saboda lokacin da ta zama capital of Northern Nigeria akwai buƙatar security. Shi yasa aka create wannan barak din to maintain security.
Na'am. To yanzu Zungeru kusan in ka je ka ce wani ƙauye ne can wanda ma ba a san da shi ba, me yasa haka ta kasance?
To gwamnati gaskiya ta yi abandon wurin, ba garin bai samu kulawa wanda ya dace ba. A matsayin shi na babban headquarter na Northern Nigeria a lokacin da aka kwashi aka koma Kaduna, sai aka abandon wurin.
Na'am.
So akwai abubuwa da dama da gurin ke bukata kuma babu su, kuma gwamnati ba ta kula da gurin ba yanda ya kamata.
A yanzu dai akwai wata makekiyar makabarta da aka ce ta Turawa ne da suka yi aiki na wancan lokaci, sannan akwai wani kangon makeken gida da aka ce na tsohon shugaban kasar ne na farko, wato Dr. Nnamdi Azikiwe. A lokacin mulkin Umaru Musa ‘yar Adwa dai, tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya yi wani yunkuri na bunƙasa yankin na Zungeru ta hanyar samar da cibiya ta yawon buɗe idanu, amma kuma lamarin bai yi nasara ba. Mun yi ƙoƙarin jin ta bakin sabuwar gwamnatin jihar Niger ƙarƙashin jagorancin Umar Muhammad Bago akan lamarin garin na Zungeru, amma hakan ya ci tura. Fatar mutanen garin Zungeru dai shi ne hukumomi su ba su kulawa ta musamman akan abin da ya shafi sha'anin tsaro da sauran ababen more rayuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman, yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar ta yau da Super League Professional ta ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Nijar, inda aka kammala kakar bana ta shekara ta 2003 a mako na 26. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta SCAR National de Nijar ce ta lashe kofin na zama zakara a bana, inda tawa sauran ƙungiyoyin fintin ƙau da maki 53, abin da ya sa ta ja
tazara maki 7 tsakaninta da wanda ta yi mata ta biyu cewa da ISJN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale dake da maki 46 ta uku ita ce AS Douane da maki 45 ta hudu AS Police da maki 43 ta biyar AS Fan da maki 46 Irana da maki 35 ta bakwai Salis Sporting Club da maki 34 ta takwas Liberté da maki 33 ta tara AS Nijelak da maki 33 ta goma Olympic Football Club da maki 30-11 a Kokana da maki 30-12 Espoir da maki 29-13 GS Tawa da maki 18-14 Jangwarzo ta Maradi da maki 15 ungiyoyin Jeunesse Sport Tawa GS Tawa kenan da Jangwarzo Football Club ta Maradi su ne suka koma rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger da ake cewa League National de Football ita da kungiyar kwallon kafa ta AS Garden National de Niger ASGNN dama ita ce ta lashe kofin kwallon kafa na kasar sai gashi kuma ta lashe kofin kakar bana na kwallon kafa na jamhuriyar Niger na wannan shekara kungiyar za ta wakilci jamhuriyar ta Niger a wasannin kwallon kafa na Club Club Zakarun kasashen su na nahiyar Afrika cewa da Champions League ta CAF ko kuma CAF ta bana a ci gaba da wasannin kwallon kafa na yan kasa da shekaru 20 na kofin Ifuwa ko Wafu jamhuriyar Niger ta dursune a ranar jiya gaban mai masaukin baki cewa da Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da ta darkake Niger din da ci 4-1 Niger din da ta yi kunnan doki a wasanta na farko da kasar Ghana ita ce kutal a rukunin na a yayin da za ta karawa da karshe da Burkina Faso yayin da wannan rukunin Cote d'Ivoire ko Ivory Coast mai masaukin baki za ta goga da gada kwambalar dai ta shafi yan wasar kwallon kafa dan kasa da shekaru 20 da haihuwa a wasannin kwallon hannu na tennis na US Open na Wimbledon na Birtaniya wadda ke matsayin ta daya a wasannin tennis na duniya Iga Swiatek ta sha kasa a dazu da zurnan gaban Svetlana yar kasar Ukraine da ta kakkabota da ci 7-5-6-2 shi ma Djokovic dan kasar Serbia ya kai ga mataki na gaba bayan nasarar da ya samu gaban Rublev dan kasar Russia a ranar Jelitiden daga karshe kusancewa a yau ne ake ranar ta 10 ta tseren keke na Tour de France inda an tseren keke gudun kilomita 167 daga Vulcania zuwa Issoir har yanzu dai Jonas Vingegaard shine ke kan gaba na biyu Pogacar yayin da na uku shine Hindley dan kasar Britania Haruna Mamman bako na birnin Kwadni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Niger
ma saro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
dukan mutane shida da ke cikin wani jirgi mai sukar ungulu dauke da ƴan yawon bude ido dan kasar Mexico sun mutu a lokacin da ya fado a yau Talata a kusa da dutsen Everest na kasar Nepal kamar yadda hukumomi suka bayyana jirgin mai sukar ungulu ya fado ne a yankin Lamajura babban jami'in gwamnati a yankin Bassan Bahtarai ya ce an gano dukkan garwakin kuma an dauke su a jirgi daga yankin shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi zai fara rangadin sa da ziyara wasu kasashen Afirka da jinkirin kwana daya a gobe Laraba kamar yadda ma'aikatar harkokin waje a Nairobi ta faɗa bayan ya kasa halarta wani taron manema labarai ziyarar da ba kasafai ba a kasashen Kenya Uganda da Zimbabwe wani yunkuri ne na diplomasiya na baya-bayan nan da jamhuriyar musulunci ta Iran ta yi domin kulla sabbin kawance da kuma sassauta saniyar wari da aka mai da ita a duniya. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa yau Talata cewa yana da kwarin gwiwar cewa Turkiya za ta amince da Sweden ta shiga cikin kawance na NATO. Yayin da shugabannin kawancen suka hallara a babban birnin kasar Lithuania a wani taron kwanaki biyu. Da zai aika wani sako mai karfi da inganci akan bukatar Ukraine na shiga kawancen kasancewa cikin tsakiyar yaki za a bukaci kawancen da ya amfani da ka'idar kai hari kan daya kamar kai hari kan dukansu ne da ke cikin sashi na biyar na dokar kungiyar.
Thomas Saro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wakun wato na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babala da ya karanto labarin duniya da Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif da muku fatan alheri da fatan za mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.